sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumar da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 1 ga watan Agustan shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Sarfilu da kanin labarai.
Wani karamin jirgin sama mara matuki dauke da mabammai ya kai hari headquarters rundunar sojin ruwa na Rasha a tekun Bashar Aswad dake gaba zirin Crimea a jiya Lahadi. Sakatare jiran na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya fusata bayan mutuwar mutane biyu lokacin da dakarun wazar da zaman lafiya suka buɗe wuta a Congo. Haka kuma za a ji cewa dabban masu zanga-zanga da suka yi tattaki zuwa fadar shugaban ƙasar Sudan ne ƴan sanda suka tare suna harba musu barkonon tsohuwa.
Kanin labaran kenan. Masu takarar gwamna a Najeriya sun yi tsokaci akan muhimmancin samar da tsaro da a jihohinsu da ma ƙasar baki ɗaya idan an zabe su.
Maganar tsaro insha Allah shine mu sa a gaba na farko, saboda idan akwai zaman lafiya shine a tattalin arziki zai dawo. Bayan tsaro, Niger State tana cikin jihar da ta fi kowane jiha girman filin da za a yi samu a yi noma. Za mu sa ƙarfi a magana harkar noma, Allah ya yarda.
To, gwamnatin jamhuriyar Niger kuma ta bada sanarwar ƙara kuɗin man diesel a gidajen mai a ƙasar baki ɗaya sakamakon dalilin da ta kira masu nasaba da yakin Ukraine.
Duk mai hankali ya san wannan ba hujja bace ba. Wannan wani salo ne na cema kurin na yaudara, kurin a ci gaba da cutar bakauye. Amma cewar kuɗin Ukraine ya sa a ƙara kuɗin mai wani magana ba ta so ba.
To, kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafi da shirin Ciki da Gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumar zai gabatar. To, amma bari ya fara mana da bada labarin duniya, wato kashin farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashim Gumar. Wani karamin jirgin sama mara matuki dauke da kananan bamai ya kai hari a headquarters rundunar sojin ruwa ta Rasha dake tekun Bashar Aswad dake gaba zirin Crimea a jiya Lahadi, inda ya raunata mutane shida kamar yadda hukumomin yankin suka ce. Yayin da Ukraine ta ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe ɗaya daga cikin attajiranta, wani mai kasuwancin sayar da alkama. Kawo yanzu dai babu wani da ya ɗauki alhakin harin, da ƙaramin jirgin da ake kira drone ya kai a tashar jiragen ruwa ta Sevastopol, wanda ya tilasta soke bukukuwar ranar tunawa da sojojin ruwan Rasha. Sai dai kuma da alama babu wani sauyi. Irin waɗannan ƙananan hare-haren na iya yiwa aikin ƴan tawayen Ukraine ne a yankin da Rasha ta kwace a shekarar 2014, a cewar kamfanin dillancin labaran Associated Press. Jirgin mara matuki ya bayyana a matsayin ƙira gida, kuma ba maman ba su da ƙarfi, in ji ma'aikatar watsa labarai ta Black Sea Fleet. Birnin Sevastopol dai na da tazarar kilomita 170 daga Ukraine, sai dai ba a san inda jirgin mara matuƙin ya taso ba. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya fusata bayan mutuwar mutane biyu tare da jikkata wasu da dama a lokacin da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suka buɗe wuta a wani lamari da ya faru a gabashin Jamhuriyar Demokaraɗiyyar Congo da ke kan iyakar Uganda a jiya Lahadi. Rundunar sojin Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin MONUSCO ta amince cewa wasu daga cikin dakarunta sun buɗe wuta saboda wasu dalilai da ba a bayyana ba, inda ta ƙara da cewa an kama wasu. Cikin baƙin ciki da takaici, Guterres ya samu labarin harbin, in ji sanarwar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sakatare janar ya jaddada a cikin tsauraran sharuɗan buƙatar tabbatar da an bibiyi alhakin waɗanda abin ya shafa, in ji shi. Bidiyon lamarin da aka yaɗa a shafukan sada zumunta ya nuna wasu mutane, aƙalla guda sanye da kakin 'yan sanda, ɗaya kuma sanye da kakin sojoji, suna nufa ayarin motocin Majalisar Ɗinkin Duniya da suka tsaya a bayan wani shingen da aka rufe a Kasindi. Dabban masu zanga-zanga da suka yi tattaki zuwa fadar shugaban ƙasar Sudan ne ƴan sanda suka tare suna harba musu barkonon tsohuwa a daidai lokacin da aka shiga wata na goma na yaƙin neman zaɓe. Ana ci gaba da zanga-zangan ne mako-mako, tambayan da sojoji suka kwashe mulki a ranar 25 ga watan Oktoba, wanda ya dakatar da miƙa mulki ga demokaraɗiyya tare da jefa ƙasar cikin ruɗani. Jiya Lahadi, ƴan sanda sun hana masu zanga-zangar isa titin fadar shugaban ƙasa, inda yawansu ya kai tsayin kilomita ɗaya tare da fitattakarsu daga kan titunan da ke kusa, a cewar ɗan jarida kamfanin dillancin labarai na Reuters. Shugabannin soji sun ce a shirye suke su fice idan ƙungiyoyin farar hula sun amince da sabuwar gwamnati, amma jam'iyyun siyasa sun nuna shakku. Zanga-zanga ta jiya Lahadi ita ce ta baya-bayan nan a jerin zanga-zangar da aka yi tun bayan zaman dirshan da aka yi a babban birnin ƙasar Sudan kafin bukukuwan sallah. A makon da ya gabata ne wasu da ba a san ko su wane ne ba suka kaiwa wata zanga-zanga da hukumar AFC ta hada hari.
An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke daɗe shiga wani irin yanayi a game da zaɓen shugabanni a Dilai a matakai da suka haɗa da 'yan majalisu, gwamnoni da ma shugaban ƙasa da zai jagoranci ƙasar a zaɓen shekarar 2023 mai zuwa. 'Yan takarar gwamna a ƙarƙashin inuwar jam'iyyu kamar su APC, PDP, SDP, NNPP da ma PRP sun ƙara jaddada muhimmancin samar da tsaro a cikin ƙudurorinsu da suka saka a gaba tun yanzu kafin masu ɗaura aniyar wato yin aiki idan Allah ba su nasara a zaɓen da za a yi a jihohinsu da suke neman takarar. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani.
Jihohin arewacin Najeriya, musamman arewa maso yamma kamar su Kaduna, Katsina, Zamfara, Kebbi, Sokoto da arewa maso tsakiya kamar su Niger, Nasarawa, arewa maso gabas kamar su Yobe, Borno, Bauchi da dai sauransu na fama da matsalolin tsaro koma baya a fannin ilimi, tattalin arziki da kudaden shiga, talauci, yawan yaran da ba sa zuwa makaranta da dai sauransu. Waɗannan matsalolin dai ya sanya masu fafutukar ganin an zaɓi shugabanni dake da ƙwarewa da masu sanin makamar aiki bayyana muhimmancin duba cancanta da zaɓar masu kishin al'umma a zaben shekarar 2023 a duk matakan gwamnati. Ga manya da ƙananan jam'iyyun siyasar ƙasar nan, tambayar da al'umma ke yi wa masu neman kujerar gwamnati shine menene za su yi na daban idan aka zaɓe su? Sanata Halliru Cika, ɗan takarar gwamna a jihar Bauchi ne ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NNPP.
A matsayina na matashi wanda kuma na daɗe ina cikin siyasa, ba wanda ya san jihar Bauchi ko kuma ya san matsalolin take ciki kama na, saboda babu lungu da saƙo da ban leƙa ba na jihar Bauchi tun da nake kakakin majalisar jiha, na ɗan majalisar jiha, zo na tarayya, na kuma zo yanzu na dattawa. Saboda haka jihar Bauchi ba da ka kawai nake neman gwamna ba, na kawo ƙwararru wanda sun zo sun fito mana da tsare-tsare yanda zan gudanar da harkokin mulki a jihar Bauchi, kama daga security, ilimi, lafiya, yawon bude ido, harkar noma da sauransu. Muna da abubuwa kaman guda 20 wanda muka tsatsara su ta yanda zamu fito mu sa rayuwa ya sauki mu al'umman jihar Bauchi. Saboda haka ba wani wanda ya san menene al'umma suke bukata kaman dan majalisa.
A wani bangare kuwa dan takarar jam'iyyar APC mai mulki Honorable Muhammad Umaru Bago ya faɗi abubuwan da zai fara yi idan ya samu nasara a zaben shekarar 2023 a jihar Niger.
Maganar tsaro insha Allah shine mu sa a gaba na farko, saboda idan akwai zaman lafiya shine a tattalin arziki zai da. Don Allah yadda zamu yi kokari mu tabbatar mun fara ma yanzu tun kafin mu hawo mu fara magagganu da wanda ya kamata mu yi yanda za a samu wani mafita a wannan maganar. Bayan tsaro, Niger state tana cikin jihar da tafi kowane jiha girman filin da za a samu a yi noma. Zamu sa ƙarfi a magana harkar noma. Allah yadda. Ai, a maganan gaskiya shine daga zaben fidda wani da aka yi, talaka ya tabbatar cewa wanda yake so shine Allah ya ba nasara. To muna ƙara kira da su shi katin zaben su din nan, kada su yadda ya musu barazana, su dage su tsaya. In Allah yadda zamu zo abinda muke nema wurin Allah, Allah zai bamu, kuma Allah yadda zamu samu nasara wannan zaben.
Ko menene wasu ƴan takarar gwamna a jihohin Adamawa, Kano, Katsina ma ke cewa a game da kudurorinsu? Ga ƙarin bayani.
Sunana Dr. Umar Arro, ni ne dan takarar gwamna jam'iyyar Social Democratic Party SDP Adamawa. Zan yaƙi talauci, yunwa, zan yaƙi jahilci, sannan sata cikin gwamnati. Duk randa wa'inda aka ba haƙƙin jama'a su rige, su suke cin haƙƙin jama'a nan, to har abada ƙasa ba zai samu zaman lafiya ba. Kuma muna da ideology, mu ideology na sai muka fitar da vision and mission namu, abinda zamu yi. Muna da shi a rubuce, kuma man ba mu mutanen Adamawa, kuma mutanen Adamawa sun amince.
Sunana Muhammad Sadiq Wali, ne dan takarar gwamna na PDP a Kano State 2023 insha Allah. Ba wai wani abu dan Kano yake nema ba, illa ka bashi daman da zai kasuwancin sa. Idan kai wannan shine zamu samu yaran mu su shiga su samu aiki, zancen bokon mu zai sauki, zancen kudin shiga za a samu ba sai mun ci gaba da dogara da kudin da tarayya take turo mana ba kansa.
A bisa jadawalin hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya, wato INEC, za a gudanar da zaben shugaban kasa da na ƴan majalisun tarayya ne a ranar 25 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Daga bisani a shiga babin na gwamnoni da ƴan majalisun gwamnatin jihohin kasar 36 a ranar 11 ga watan Maris din shekarar, inda ƴan ƙasa ke fatan alkhairi ga zaben mai zuwa. Lima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta gaida Alima Abdulrauf da wannan rahoton. Ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan yanar gizo na Facebook da kuma Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga Sarfilu da cigaban labaran duniya kashi na biyu.
A Najeriya, kasar mako guda bayan da wasu sanatoci karkashin inuwar jam'iyyar adawa a majalisar dattawan kasar suka bayo shugaba Muhammadu Buhari makonni shida da ya kawo ƙarshen matsalolin tsaro ko su fara yunkurin tsige shi da ya kun kujerarsa. Ga dai abin da sanata Halil Jika ya bayyana wa wakilinmu Halima Abdulrauf game da wannan yunkuri.
To gaskiya wannan abu ne wanda ya hana kowa bacci, kuma wannan majalisar da na dattawa da na tarayya shine muryar 'yan Najeriya. Saboda duk wani abu da muka tattauna a wannan kurin majalisa ra'ayoyi ne da muryar talakawa da al'ummar Najeriya. Shi yasa muka ga cewa shi wannan abu da muka ji a nan wuri shine makasudin da yasa aka zabi. Aikin gwamnati na farko shine kare dukiyoyi da lafiya da yamadan. To idan ko ba mu yi wannan ba, babu amfanin zama ma majalisa, ba amfanin gwamnati ta kasance gwamnati. Wannan haƙƙi ne akan mu, shi yasa mu ga cewa dole ne mu sauke shi. Kuma ta wannan fari da za a yi, idan aka duba cewa a gwamnatance akwai sashi guda uku: zattaswa, shari'a da majalisa. Aikin majalisa shine kaman aikin limami ko kuma mai yanka, dan ya sai ya halatta abu yake ciwa. Dokoki shine yin dokoki. In ko mun yi doka, dole a bi shi. Saboda muna da haƙƙi ne akan mu bayan mu je mu tabbatar da cewa wannan dokan da muka yi an zartar da shi yanda ya kamata. Shashin zattaswa ko shine executive. Dan kuma mun samu sa'ansa ko mun samu rashin daidaituwa ko jituwa, shine sashin shari'a za su shigo su sasanta, su ce waye yayi daidai waye bai daidai ba, ko kuma waye mai gaskiya waye wanda bai da gaskiya. To yanzu mun fara shiga wannan yanayi, dole al'umman da suka da haƙƙi akan mu suka zabe mu suka ce ga abin da suke so mu bi shi, mu yi shi. Wannan shine yunkurin da aka fara yi, wannan na farko ne. So mun tabbata
ɗaruruwan mabiya wani malamin Shi'a mai faɗa aji sun yi sansani a cikin majalisar dokokin Iraki bayan da suka rusa shingayen jami'an tsaro da ke kewaye da ginin tare da kai farmaki a ranar ta gabata. Masu zanga-zangar dai sun kudar aniyar gudanar da zaman dirshan ne domin daƙile yunkurin abokan hamayyarsu daga ƙungiyoyin siyasa masu samun goyon bayan Iran na kafa gwamnati mai zuwa a ƙasar. Abubuwan da ke faruwa sun sanya siyasar Iraki ta koma tsakiya, lamarin da ya jefa ƙasar cikin rikicin siyasa a daidai lokacin da ake fama da rikicin mulki tsakanin manyan ƙungiyoyin Shi'a biyu na Iraki. A jiya Lahadi, zaman dirshan ɗin ya yi kamar taron murna maimakon cewa zanga-zangar siyasa ce. Mabiya malamin Shi'a na Iraki, Murtada Al-Sadr, sun yi tarayyari da addu'a da rera taki a cikin majalisar domin yaban shugabansu. Daga ƙarshe an sake buɗe iyakokin ƙasar New Zealand ga baƙi daga ko'ina cikin duniya a yau Litinin, a karan farko tun bayan ɓarkewar cutar coronavirus da ta rufe su a cikin watan Maris ɗin shekarar 2020. An fara buɗe iyakokin ne ga 'yan ƙasar New Zealand a watan Fabrairu, tare da kuma fara sauƙaƙa ƙullan corona da aka yi. Tsarin sake buɗe iyakokin ya ƙare a daren jiya Lahadi, tare da baƙi waɗanda ke buƙatar visa da waɗanda ke kan takardar izinin karatu, yanzu kuma an ba su izinin komawa New Zealand. Ƙasar New Zealand dai yanzu haka tana barin jiragen ruwa da jiragen ruwa na nishaɗi na waje su doshi tashar jiragen ruwan ƙasar. Ɗalibai daga ƙasashen waje sun kasance muhimmiyar gudunmawa ga tattalin arzikin New Zealand, kuma masu ruwa da tsaki na fatan sake buɗe iyakokin zai sake ba da ƙwarin gwiwa ga makarantu da jami'o'i a duk faɗin ƙasar.
Ta gaida Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu sake komawa ga rahotanninmu. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar kare kuɗin man diesel a gidajen mai na ƙasar baki ɗaya sakamakon dalilai da ta kira masu nasaba da yakin da ake yi a ƙasar Ukraine. Sai dai tuni matakin ya fara shan suka daga wasu 'yan ƙasar saboda a cewar su abin ka iya ƙara tsinduma jama'a cikin hali na ƙuncin rayuwa. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Munbarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Dorénavant, donc le prix va passer de 538 à 668.
Da yake bayani dangane da wannan mataki lokacin da ya bayyana a kafar gwamnatin Niger, ministan kasuwanci Alkash Alhada ya ce daga yau Litinin 1 ga watan Agusta farashin litar gazuwal ko kuma man diesel ya tashi daga dala 107 da tamma guda na sefa zuwa dala 133 da tamma guda, abinda ke nufin an sami ƙarin dala 26 a kowane lita. Matakin ya biyo bayan karancin man diesel din da yakin Ukraine ya haddasa a kasashen duniya, in ji ministan. Sai dai wani darajin kare haƙƙin dan adam bugo da ƙari tsohon shugaban gidan mai na Mobil Alhaji Salisu Ahmadu ya ce bai gamsu da wannan hujja ba.
Duk mai hankali ya san wannan ba hujja bace ba. Wannan wani salo ne na cema kurin na yaudara kurin a ci gaba da cutar ba ƙauye. Amma cewar kuɗin ikirin zai sa a ƙara kuɗin mai wani magarbata su ba. Har yanzu mammu bamu kai shi ba can waccan kaso duniya ta cikin OPEP wanda suke kula da farashin na hawa ko sabka. An kana da uwa a gindin murhu bai kamata ka kwana da yunwa ba.
Jamhuriyar Niger wacce yake haƙo da ganguna 20,000 a kowace rana kan ware ganguna 7,000 na tataccen mai domin amfanin cikin gida. Yayin da aka sayar da ganguna 13,000 ga kasashe makwabta irin su Najeriya, Mali, Burkina Faso, Togo, Benin da kasar Ghana. Sai dai yanayin karanci da tsadar man diesel din da aka shiga a waɗannan kasashe a washegarin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ya tilastawa direbobi da dama ƙetarewa Niger domin cika tankunan motocinsu. Lamarin da ke haddasa dogayen layuka a gidajen mai, saboda haka hukumomi suka yanke shawarar ƙara kuɗin gazuwar kwatankwacin yadda abin yake a ko'ina a nahiyar Afirka, in ji ministan. Ganin irin alaƙar da ke tsakanin sha'anin sukuri da man fetur da kuma irin yadda abin ke tasiri a kan sha'anin kasuwanci ya sa magidanta irin su Malam Halidu so manuna damuwa a kan yiwuwar fuskantar hauhawar farashin abinci sanadiyar matakin gwamnatin.
Kari ne ya kamata a dube ta tun da yawan an kara kuɗin man, kuɗin motoci suna karuwa. Cikin motocin ne ya ce ɗauka abinci a kawo. Masu motoci in sun kara kuɗi kenan masu ɗaukar kaya su ma dole sai su kara kuɗi, ba abin da bai tsada yanzu.
Ministan kasuwanci Alkash Alhada ya nanata cewa ƙarin farashin bai shafi man fetur da kalanzir ba. Ya kuma yi tunatarwa akan cewar a bisa ka'ida a kowane wata gwamnati kan sake duba farashin da ya cancanta a sayar da mai daidai da yanayin da ake ciki a kasuwannin duniya. Dama dai tun a makonnin baya aka fara yada jita-jitar cewa wasu makarraban gwamnatin Niger sun fara yunkurin aiwatar da ƙarin kuɗaɗen man fetur. Sai dai a wancan lokaci shugaban ƙasa bai yi na'am da wannan shawara ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman Munbarma, kada a shafa shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da sabon shirin Ciki da Gaskiya da kan tabo lamarin bin kadin waɗanda aka zalunta bangarorin aiki ko kasuwanci ko riƙe gadon marayu har ma da rashin cika da kawari da dai sauransu. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Bunan. A shirinmu da ya gabata ne muka kawo muku labarin wasu sha'irai ko mawaƙan yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su biyar da suka lashe gasar baituka da aka gudanar a Zaria, waɗanda suka ce sun ji shiru wajen cika musu alƙawarin kujerun Makka daga ɗan takarar shugaban ƙasa na APC Bola Ahmed Tinubu. Duk da yake bayan sauraron ƙorafin daga Zulkifli Dogon Bege a shirin da ya gabata, tsohon mataimakin ɗan takarar Tinubu Ibrahim Masari, wanda bai wata ba, ya alƙawarin share waɗannan sha'irai kukansu idan Allah ya nuna mana baɗin rai da lafiya. Kwatsam sai ga wanda aka ambaci sunansa da cewa shi ne ake zargi da wakiltar Ahmad Bola Tinubu a taron gasar waƙar bege a Zaria, wato Aminu Suleiman TSO ya tuntube mu ga kuma nashi bangaren labarin.
Malam Aminu Suleiman, a matsayinka na director ko DG na TSO wato Tinubu Support Organization, yi mana bayani menene matsayinka ko menene ya faru wajen alkawarin da ka dauka a madadin Tinubu na bada kujerun Makka guda biyar a sanadiyar gasar sha'irai da aka gudanar a Zaria. Faɗa mana me ya faru ne har aka je aikin yaji yanzu gashi yana dawowa ba a samu waɗannan kujerun ba?
Akwai abokina Aminina Sani Sultan zance kuma gama family ne haka ne uwa, sai ya kira ni ya ce ba laja ni ne cin Allah akwai sha'irai da suke son za su yi gasar Alkur'ani a Zaria, kuma muna sanda Allah ran a rubuta mu aswaju takarda da kawo ziyara an gaici mai mutane da za su halarci wannan wurin jitu a babu damuwa. Ne ce to a kawo lata muka bincika aka ce oga baya nan ya jibin gida. Wannan magana tun lokacin corona ne baya Nigeria ne gita tun da a yi magana addini ne kuma daga northwest. Ne ce to bari in zo in gayyaci ga tafiya, muka shigo jirgi muka kwatanta wannan gaban girma sarkin Zazzau. To gaskiya dangantaka ta da gidan Bola Ahmed Tinubu zai je Ingila mai etuna da din sanitary mai shi excellency ce. Ni ce gasar Allah ya ma sarkin Zazzau rasuwa kuma ba mu samu gajin muka gaisuwa ba. So da Allah akwai na wakilce ka na je na samu sarkin Zazzau kuma na ba da Qur'anai guda 40 on your behalf, sannan kuma na yi alƙawarin kujerun Makka guda biyar, amma na yi magana da wasu makarabanka ba su na da sunansu ba daga nan Lagos state su taimaka su ba da gudunmuwa wannan kujerun aika je a Doi saboda samu sara. Allah ya san taimako ne muka yi, ba mu niyya wai wani zalunci ba, muka zo ne shige gaba muka je muka tambaye makaraban shi shi magidansu da yake jagorantar su shi Malam Bashir, na hada su ɗaya na hada su biyu magana saboda darajar sunan shi Bola Ahmed Tinubu kuma ya gajiya a za ka yi kawai kuɗi ne za a je ka ɗauka rasu to ba haka shi ke ba, yana da alheri amma mu da muke kamar ya wurin shi je ma wurin shi Allah ba mu tambaye shi kuɗi. Wannan abun na so akan matsayin ina ta da shi ina da hanya da zan iya sa a bi wannan kujerun da wurin makarabar shi kuma na yi wannan bakin kokari na kuma shi Malam Bashir ya sani na kira shi kuma muna niyya zai magana kujeri mana ga ya zama. To idan Allah ya sa akwai hankuri ni abin da sani ga malamai ban ya ci a ce abin da aka yi na Allah kuma kiran Allah ne kuma Allah ya san shi mai gidansu da yake ya sani na kira shi na haɗa su da mutane da suke abubuwan da za su taimake mu da makarabai ne manya-mai da suke irin taimakon suke kira daga Lagos state ba abin da mai yi ba amma Allah ne abai shi ba. Amma aka ba da hankuri aka ce insha Allah shekara mai zuwa idan lokaci ya yi za mu je mu tuntuɓe su mu gani ko za a samu. Kuma ina ba su hankuri abin da ake yi a yi hankuri haka duniya, Allah shi kai mu wata shekara da take zuwa a gani abin da Allah zai yi. Kuma don Allah malamai su dinga barin abu ga Allah, ya dinga barin abu ga Allah, su dai sun yi masanin Allah saboda malamai ne to su dinga barin abu ga Allah saboda Allah shi ke abu. Amma akwai niyya taimako ne muke son mu yi ba wai ba za mu yi ba kuma daga an rabin ga an cika sunayensu. So Allah ya ta hankali to na gode.
Ɗaya daga cikin sha'iran biyar da muka zanta da shi Muhammad Bashir Salisu ya bayyana wannan fili irin da'i da shauki da suka ji bayan da aka musu alƙawarin kujerar haji.
Suna na dai Muhammad Bashir Salisu Ibrahim wanda aka haifa a unguwar Ɗan Dago, kuma na taso na fara kasida ta yaban shugaba sallallahu alaihi wasallama a tun kusan ina ɗan ƙaramin yaro har zuwa wannan lokaci.
Cikin mutum biyar ɗin nan nawa ka yi ko kuma kowane ne ko ne fa ki fidda ɗaya?
Ni a group ɗin mu na farko na samu kaina ne a group na ta group C wanda a nan ne na yi na ɗaya. Wa'annan dama group shida ne a group biyar ne shi ne na ɗaya ɗaya ɗin su ne aka haɗa su aka ce kowa mai nasara ne za a yi final. To aka ba mu maudu'i muka yi a musabaka a kai. To shi ne ni da Malam Zulki Fulu muka samu na uku kasancewar da na ɗaya da na biyu da na uku na hudu saboda an samu clashin ne a position na uku shi ne abin da ya kasance.
Yi mana bayani kai ko me za ka ce kan wannan alƙawarin da aka yi muku wanda kuma daga baya aka fahimci kamar akwai sarƙaƙe a alƙawarin?
To ai ka san abin ne gaskiya dai ba yanda za a ce abu ka ji ya zo a yanda ake so a ji daɗi kasancewar duk wanda aka ce a matsayin masoyin shugaba sallallahu alaihi wasallama aka ce masa zai samu wata hanya da zai ziyarci shugaba sallallahu alaihi wasallama musamman aikin haji, kuma aka faɗa a taron jama'a ƴan uwa da abokan arziki suna ta taya ka murna kullun ana ta tambaya kullun mafarkin ka bai huta ka ba, kuma a ce kusan shekara biyu abu bai tabbata ba, kaga abu ne gaskiya babu daɗi sosai kwata-kwata ba daɗi.
Wato in an duba daga wacce shekaran ta 2020 an samu kalubale na shekara biyu sai banan nan da aka samu aka gudanar da aikin haji aka kammala.
Eh gaskiya ne, to amma bana gaskiya mun sa rai sosai sosai saboda mu mun san cewa mun ji aranmu cewa waɗanda suka yi alƙawarin nan ba za a samu wata matsala ba, to kuma sai aka zo kwata-kwata abun kuma ya zama bai tuka ba sai muka ji gaskiya ba daɗi sosai.
Ko da yake wasu daga hirarrakin da muka yi kafin a kammala aikin haji ne. Yanzu gashi an gama wannan aikin hajjin kuma akwai bayanan da fi tsohon mataimakin dan takara Ibrahim Masare na duba wannan al'amari zuwa baɗi. Ya ka ɗauki wannan bayanin?
Gaskiyar magana idan mu yanda muke so ne kasancewa kaga baɗi ta Allah ce kuma ba ko sai mai yawan rai ko ba haka bane. Mu abin da muke so Allah misali idan da dama ko da dai Allah misali diya ce ta waɗannan abubuwan da aka yi alƙawarin tunda mun san su manyan mutane ne ba kuma za su saba alƙawari ba, mu dai gaskiya da mun fi son haka shi ne abin da ni nake ganin zai fi.
Dinyar makaho ta nuna a hannunsa.
Yawa ta nuna a hannunsa ba, kasancewar duba da yanayin da abubuwa kaga su manya ne abubuwa su kan yi musu yawa.
An Bashir, ke rayuwarki ka taɓa zuwa Makka?
A'a ban taɓa zuwa ba, amma kuma ba ni da wani buri a tunda Allah ya yi ni da ya wuce in ganna a wannan waje. Ban taɓa zuwa ai ko airport ma ni ban taɓa zuwa ba, ballanta na in je Makka, amma dai ba ni da burin da ya wuce haka sai dai a mafarki na zai ba adadi.
Amma hawa irin mutum ya rika irin waɗannan waƙoƙi na bege shahara sannan ya zama ko nan airport da nan Malam Aminu Kano ba ka shiga?
Ai ko airport ban taɓa zuwa ba, an sha dai ɗan uwanmu sha'irai sun jajje to ban samu na je kyau ko guda ɗaya ba, saboda matuƙar yanda nake shauƙin abin idan na je ɗin na gaba da ni ɗin ba abin zai daɗe yana yi min abin nan ɗin, shi ya sa nake ta dai addu'a Allah ya kawo lokacin da zan je in ga wannan waje mai albarka insha Allah.
Masu sauraro, abinda ya sauka kenan kan wannan batu tare da yin fatan alheri ga Ibrahim Masari tare da yin masa alƙawarin Allah ya bada ikon sauke nauyi. Yanzu amadadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, Nasir Adamu Elkaya, ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla gaida Sarfil, sai dai kakai nisa ga kuma takaitattun labaran duniya.
Wani ƙaramin jirgin sama mara matuƙi ɗauke da ƙananan bamai ya kai hari a hedikwatar rundunar sojan ruwa ta Rasha da ke tekun Bashar Aswad da ke gaɓa zirin Krimiya a jiya Lahadi, inda ya raunata mutane shida kamar yadda hukumomin yankin suka ce. Yayin da Ukraine ta ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe ɗaya daga cikin attajiranta, wani mai kasuwancin sayar da alkama. Kawo yanzu dai babu wani da ya ɗauki alhakin harin. Da ƙaramin jirgin da ake kira drone ya kai a tashar jiragen ruwa ta Sevastopol, wanda ya tilasta soke bukukuwar ranar tunawa da sojojin ruwan Rasha. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya fusata bayan mutuwar mutane biyu tare da jikkata wasu da dama a lokacin da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suka buɗe wuta a wani lamari da ya faru a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo da ke kan iyakar Uganda a jiya Lahadi.
Tumar sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima kaɗan da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana, za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon shiri inda za mu kawo muku rahoto a kan wato wani hari da 'yan bindiga suka kai a jihar Taraba suka kashe mutane biyar. Don haka yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya hada ya kuma bada umarni, da kuma injiniyanmu na wannan safiyan Malam Zubair, Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.